الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 7 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa idan shafa'i da wutiri ya kubce shin za a iya rama sa a takaice a magana mafi inganci wa shafa'i da wutiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana farkon lokacin sa kuma ya nuna mana karshen sa farkon lokaci wanda yake na shafa'i da wutiri wato shine fakewar jan fadawar rana wanda a Hausa ake kiran shi hantsin gwagwaro idan ya bace wannan shine lokacin sallar isha bayan gama sallar isha kai tsaye mutun yakan iya tashi ya shafa'i da wutiri karshen lokacin shafa'i da wutiri kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance shine hudowa alfajir kamar yanda a hadisi sahihi yake fada cewa salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum subha falyusalli rak'atan wahida tutiru lahu ma kad salla to dan haka kasancewar anan wasu malamai suka ce mutumin da bai yi sakaki ba bacci ya dauke shi ko wani ujuri ya gitta masa har alfijir yake tuba tare da yayi shafa'i da wutiri suka ce ba laifi shi yakan iya ramawa amma mutumin da yana tuni kuma babu wani uzuri da ya gitta masa ya ki yin shafa'i da wutiri sai da alfijir yake toto ba maganar ya rama tare da cewa magana mafi inganci in dai alfijir yake toto ba maganar ramo shafa'i da wutiri su riga sun kuci an gane ko a magana mafi rinjaye to dan haka kenan anan abinda muke so mu gane dadin fa'ida in mutum ya tabbata ba zai falka ba a ƙarshen dare gab da ketowa alfijir to ba a buƙatar ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wutiri kamar yanda Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa baya falkawa sai alfijir ya keto manzon Allah ya masa wasiyar cewa to daga yau kada ka sake ka kwanta ba tare da kayi shafa'i da wutiri shine yake cewa badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya galgade ni game da abubuwa uku daga cikin abubuwa uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya galgade ni yace shine nayi shafa'i da wutiri kafin na kwanta malaman suka ce dabi'ar Abu Huraira da al'adarsa Allah ya ƙara masa yadda domin du'a daddare na Allah yana muzakara na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana kunkuma hadisan da ya karanta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka idan ya ja dare idan ya kwanta to baya iya falkawa sai alfijir ya keto to dan haka manzon Allah sai ya masa galgadin cewa kada ya sake ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wuturi. Amma duk mutumin da ya tabbata zai tashi a ƙarshen dare, to wannan ba a buƙatar ya gabatar da shafa'i da wuturinsa a farkon dare. Abinda ake buƙata ya bari sai ƙarshen dare idan ya falka ya tashi yayi, domin wannan lokaci ne wanda yake fiyayye, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da kaskanta kai da tafsasa halaye wato ga 'yan uwanka muminai, wanda bayani ya gabata akan ayoyin da malam ya shigo da su a farkon baban, wanda aya ta ƙarshe wadda muka tsaya akan ta shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul A'raf. Ubangiji ta'ala ke cewa wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wama kuntum tastakbirun ahaula illadhina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahma udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun. Ubangiji ta'ala ke faɗa abinda zai wakana ne a ranar kiyama, abun nan gaba ne zai wakana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari, wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ubangiji ta'ala ke faɗa ma'abuta wato wani tudu wanda ke tsakanin wuta da aljanna, lafazin al-a'raf jam'i ne na urf. Idan aka ce urf, wuri wanda yake tudu, dan haka dangin zakara ake kiran shi urf. Me yasa? Saboda ya kire gangan jikinsa gaba daya. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa wanada ashabul a'raf, wato ma'abuta wannan tudu wanda ke tsakanin wuta da aljanna, wanda daman idan an wayi gari wato kiyama, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kasa bayansa kashi biyu, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Wasu jama'ar za su kasance a gidan aljanna, Allah ya sanya mu a cikinsu, wata jama'ar kuma za su kasance a wuta. Wannan kuma bayan an auna ayyukan bayi, wanda ka'ida game da awon tuntuna Allah ya ba mu labari, wani ma'auni ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai girka shi a ranar kiyama domin auna ayyukan bayansa, kamar yadda yake faɗa wana ba'ul mawazina liqisqal yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi. Wannan awu da za a yi kuma awu ne wanda yake na gaskiya, awu ne wanda yake ma'abucin adalci, kamar yadda yake wal waznu yawma idhinil haqq, awu ayinin alkiyama awu ne wanda yake na gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, duk wanda kayan awansu na lada yayi nauyi ya rinjaye zunubi, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne masu rabo da gidan aljanna a ranar kiyama. Sai ya ce waman khaffat mawazinuhu, wanda kuma kayan awansa na lada yayi rashin nauyi zunubin ya rinjaye shi, Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya, ba su aikata ayyukan da za su amfane su a wannan yini na alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce su ne suka tabar da kawunansu bima kanu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, a sanadiyar abinda suka kasance suna zalantar kawunansu game da ayoyinmu, ma'ana sun karyata ayoyinmu ba sa biyarsu. Don haka kenan idan aka yi awu wanda ladansa ya rinjayi zunubi makomarsa aljanna, wanda zunubinsa ya rinjayi lada makomarsa ita ce wuta, wali iyazu billah. To za a zo da wasu jama'a idan aka auna ayyukansu sai a samu lada da zunubi sun yi daidai, ba wanda ya rinjayi wani. To ire-iren waɗannan su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dora su akan wannan tudu wanda yake tsakanin wuta da aljanna, shine ake kira a'raf. To waɗannan jama'a suna hango waɗanda suke cikin aljanna kuma suna hango waɗanda suke cikin wuta. Idan suka hango jama'ar da suke cikin wuta shine za su faɗa sai su kiraye su, kuma sun san waɗannan jama'a, sun gane su da alamar su yanda suka san su a nan duniya. Shine Ubangiji Ta'ala yace wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, ma'abuta tuddai waɗanda suke tsakanin wuta da aljanna za su kirayi wasu mazaje, ya'rifunahum bisimahum, sun sanu waɗannan mazaje wato da alamar su. Wannan lafazin rijalan la mafhuma lahu, saboda kar mu fahimci cewa maza kadai ne za a aje a wannan tudu wanda yake tsakanin wuta da aljanna, hatta da matan da aka auna ayyukan su, ladan su da zunubin su suka zamanto daidai, su ma makomar su wannan tudu ne za a aje su har zuwa ƙarshe Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yanke hukunci game da al'amarin su. To dan haka sai su kirayi waɗannan mazaje waɗanda sun sane su da alamar su, sai su ce ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiru, duk abinda kuka tara a rayuwarku ta duniya na dukiya da ƴaƴa da wani mulki da duk abinda kuka kasance kuna girman kai game da gaskiya, a yau bai amfane ku ba, bai kulla muku wata tsiya. Ai ya kamata yanda kuke alfahari a rayuwarku ta duniya kuna nuna cewa kuke da dukiya, kuke da yawa wajen ƴaƴa, kuma kuke da mulki, to ya kamata a ce dukiyarku da ƴaƴanku da mulkinku a ce yau sun amfane ku. Dan haka suka ce ma agna ankum jam'ukum, wato taronku kenan, duk abin da kuka tara na dukiya da ƴaƴa da mulki bai amfane ku ba, wa ma kuntum tastakbirun, da abin da kuka zamanto kuna girman kai game da gaskiya, in an ce muku Allah ya faɗa, manzansa ya faɗa, sai ku kibe, to menene ya amfanar da ku a yau girman kanku? Wanda daman ɗabi'a ce ta kafiri yin alfahari da yawan dukiya, da yin alfahari da ƴaƴa, da yin alfahari da mulki, kamar yadda suke faɗa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi, mu muka fi ku yawan dukiya kuma muka fi ku yawan ƴaƴa, don haka mu in kiyama ta yi ma ba ababan azabtarwa bane ba, yanda muke masu jin daɗi man'imta a nan duniya, idan an wayi gari kiyama muke da jin daɗi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. To dan haka ita shi kuma yini na alkiyama ya sha bamban da yini na duniya, baki iya amfanin yinin a duniya ne dukiya da ƴaƴa suke amfanar mutum, amma a yinin alkiyama duk abinda mutum ya tara na dukiya ko ƴaƴa ba sa amfanar shi, sai dai abinda ya je ya samu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da shi na ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya, dukiya da ƴaƴa maza Ubangiji Ta'ala yace ƙawani na rayuwar duniya, iya amfanin su shine rayuwar duniya, sai yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. To haka ce yake faɗa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yinin alkiyama yini ne wanda wato tarin dukiya ko yawan ƴaƴa ba sa amfani, sai wanda ya je ma Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala da zuciya kubutacciya lafiyayya wadda babu shirka babu bid'a a cikinta. To dan haka shine anan suka ce musu ma agna ankum jam'ukum, duk wani abin da kuka tara na dukiya da ƴaƴa a yau bai amfane ku ba, wa ma kuntum tastakbiruna, da abin da kuka zamanto kuna girman kai game da gaskiya, ina girman kan da kuke a rayuwarku ta duniya? Ubangiji Ta'ala sai ya hakaito mana su waɗannan waɗanda suke kan tudu, sai su ce musu a ha'ula'il ladzina aqasamtum la yanaluhumullahu bi rahma, idan suka waiwaya suka kalli ƴan aljanna sai su ce ma ƴan wuta, shin yanzu waɗannan su ne waɗanda kuke rantsuwa da Allah a duniya cewa Allah ba zai shafe su da jin kansa ba? Kuna ganin cewa talakawa ne, kaskantattu ne, ba a nuna su da yatsa yanda suke kaskantattu a duniya, in an wayi gari kiyama ma kaskantattu ne, yanzu waɗannan su ne kuke rantsuwa cewa Ubangiji Ta'ala ba zai shafe su da jin kansa ba? Kamar yadda can cikin suratul an'am Ubangiji Ta'ala yake faɗa yanda su mushrikai suke faɗa a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina, shin yanzu waɗannan su ne Allah ya ware daga tsakankaninmu daga cikinmu ya yi baiwa a kansu ya zaɓe su? Wai izgili ne faske da muminai, a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina, wa yanzu waɗannan su ne za a ce Allah ya ma baiwa ya musu kyauta ya zabe su ya turo musu manzo daga cikin mu. Sai ya ce a walaysa Allahu bi'alama bishakirin, shin Ubangiji ta'ala ba shi bai yafi kowa sanin waɗanda suke masu godiya, waɗanda suka cancanci ya jaddada musu ni'imarsa? Wannan kenan izgilin da su mushrikai da duk waɗanda suka kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, izgilin da suke da muminai a nan duniya, to shi ne a nan yini na alkiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa kauta musu. Wannan su ne suke cewa a ha'ula'in ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma, yanzu waɗannan su ne kuka yi rantsuwa kuke cewa Allah ba zai shafe su ba da jin kansa. Kamar yanda in mumini wanda yake talaka askantacce ya wuce da su a nan rayuwa ta duniya, sai su ringa nuna shi da baki ana kyakutar juna ana masa dariya, to Ubangiji ta'ala ya gaya mana shi wannan mumini zai rama izgilin da aka masa ainin alkiyama. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa yake faɗa a can cikin suratul Tadfif, ko kuma mu ce suratul Mutaffifin, Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun, ko kuma fal yawmal ladina amanu minal kuffari yabhakun. An gane ku? Yanda su kafirai suke ma muminai dariya a nan duniya suke musu ba'a, to idan aka wayi gari alkiyama muminai za su rama wannan ba'a da izgilin da aka musu. Don haka shine Allah ya ce wa idza marru bihim yataghamazu wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallu. To don haka Ubangiji ta'ala a ƙarshe anan sai ya ce udkhulul janna, wato ku ma'abuta waɗannan tuddai, Ubangiji ta'ala sai ya ce ku shiga aljanna. La khawfun alaykum, babu tsoron komai akan ku nan gaba, wala antum tahzanuna, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba za ku yi bakin ciki ku samu damuwa akan abin da kuka baro bayan ku. Don haka wannan kenan kasancewar a ƙarshe da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su waɗannan wanda aka auna lada da zunubi suka yi daidai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cece su a kai su aljanna. To wannan aya kamar yadda bayani ya gabata, abinda take nuna mana wato wanda ya kaskanta kansa a wannan rayuwa ta duniya shi yake da daraja da ɗaukaka a gobe kiyama. Don haka duk wanda ya ɗaukaka kansa ya ga cewa shi wata tsiya ne a nan duniya, to kuma shi ne kaskantacce a yinin alkiyama. Don aljaza'u min jinsil amal, idan ka nuna cewa kai maɗaukaki ne a nan duniya, kai girman kai ga gaskiya, kai girman kai ga bayin Allah, to kai za ka zamanto kaskantacce a gobe kiyama. Allah ya kare mu. Duk wanda ya kaskanta kanshi ya bi gaskiya, ya kaskanta kai ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala, to shi yake da daraja da ɗaukaka a gobe kiyama. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala yace tilka darul akhira, wancan gida wanda yake na ƙarshe ita ce aljanna. Ubangiji ta'ala yace naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, muna sanya ta ga mutanen da wato ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa ko nihin ya dabanna. Ubangiji ta'ala yace ƙarshe wanda yake kyakkyawa na masu tsoron Allah ne, waɗanda suka tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan aya tana tabbatar mana cewa aljanna babu waɗanda za su gaje ta a ranar kiyama sai waɗanda suka kaskanta kansu a nan duniya. Yau za mu tashi kenan hadisi na farko a baba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. Wato Iyad ibn Himar Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah auha ilayya, yace lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo mun da sakon antawabu nace da ku ku jama'ar mu'minai wato ku kaskanta kawunan ku hatta la yafkhara ahadun ala ahad dan kada dayan ku yama dan uwansa alfahari wala yabghiya ahadun ala ahad kuma kar wani ya zalunci dan uwansa dan haka Allah ya turo mun sakon nace da ku wato ku kaskanta kawunan ku nan kasancewar hadisin yana tabbatar mana cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinta wahayi ne ubangiji subhanahu wataala yake turo ma manzon sa sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ake yi masa wahayin alqur'ani bambancin wahayi na sunna da wahayi na alqur'ani shi wahayi na alqur'ani abu ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya bautar da mu game da karatunsa wanda karanta alqur'ani ibada ce mai zaman kanta wanda duk harafi ɗaya tak in ka karanta na alqur'ani kana da hasana goma ma'ana lada goma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yace duk wanda ya karanta harafi na alqur'ani manzon Allah yace yana da hasana goma sai yace amma bazan ce da ku a dunkule kalima ta alif lam mim gaba ɗayanta harafi ne manzon Allah yace kusan dai alif kin karan kansa wato harafi ne lamun kin harafi ne mimun kin harafi ne idan ka ce alif lam mim kana da hasana 30 kenan tunda harfa ne guda uku to amma ita sunna ubangiji subhanahu wataala bai bautar da mu ba da karatunta inda Allah ya bautar da mu da karatun sunna shine mu karanta mu fahimci abin da yake ciki domin mu yi aiki da shi amma ba a ce ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk in ka karanta harafi ɗaya ga ladan da Allah ya kayyade maka kuma bambancin su na biyu shi wahayi na alqur'ani gaba ɗayan sa da lafazin da ma'anar daga wajen ubangiji subhanahu wataala yake alqur'ani lafazin sa da ma'anar sa daga wajen ubangiji subhanahu wataala yake amma ita sunna wahayi wato ma'anar daga wajen Allah subhanahu wataala take amma wato kasancewar lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka a takeice abin da yake wannan hadisi yake tabbatar mana duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa da abin da yake aikatawa wannan sako ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala da yake turo masa domin ya karantar da al'umma yanda za su bauta ma ubangijin su kamar yanda Allah ya wanke shi ya tsarkake shi game da son zuciya ubangiji ta'ala ke cewa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya furci game da son zuciya duk abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa bai zamanto ba face wahayi ne da ake turo masa sakon daga wajen ubangiji subhanahu wataala kamar yanda a can cikin suratul anbiya yake faɗa qul inna ma unzirukum bil wahyi ce da su ina galgadin ku ne da sako daga wajen ubangiji na subhanahu wataala don haka dai abinda muke so mu gane ita ma sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya saukar da su kamar yanda ya saukar da alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka saukar muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani da sunna wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wasu masoya waɗanda suke zo muku da ra'ayi da san zuciya kuma bayan abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani da sunna al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ke faɗa cewa naji daga wanda ne yadda da shi na amince masa daga cikin magabata abinda Allah yake nihi da hikima a waɗannan ayoyi da Allah ya jiro su a cikin alqur'ani wanda farko fadar Allah subhanahu wataala rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim da fadar sa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun da fadarsa wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bi da fadarsa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da fadarsa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira da fadarsa wannan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin yace naji daga malaman da ne yarda da su na amince da su abinda Allah yake nihi da alhikma anan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Allah yayi adafinta akan alqur'ani an gane ko alkitab abinda ake nihi alqur'ani alhikma abinda ake nihi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka wannan yana nuna mana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada wahayi ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala wanda bayani ya gabata alqur'ani da sunna Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa duk wanda ya raba alqur'ani da sunna ya wadatu da daya ya watsar da daya to dayan da ya wadatu da shi ba zai amfane shi ba a nan duniya balantana a gobe kiyama kafircin sa ya tabbata duk mutumin da yace shi ya wadatu da alqur'ani baya bukatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yace ya wadatu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bukatar alqur'ani to duk abin da ya wadata da shi daga cikin su ba zai amfane shi ba dole sai ka hada alqur'ani da sunna saboda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce za ta bayyana maka ma'anar wannan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi don haka ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani dole sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin malamai suka ce wannan Hausawa suka ce wanda ya ga wuta shi zai dauko ta don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da alqur'anin kuma ba wanda zai mana bayani game da abinda alqur'ani yake nihi sama da manzon da ya zo da shi don haka Hausawa suke ce wannan Larabawa suke cewa sahibul baiti adra bima fihi mai daki shi yafi kowa sanin abinda yake cikin dakin sa ba wanda yafi mu sanin alqur'ani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babu ta hanyar da zamu bi mu gane alqur'ani dole sai mun koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka da Allah ya dora masa nauyin wannan sako Ubangiji ta'ala kuma sai ya tilasa masa cewa dole shi zai ma jama'a bayani game da abinda alqur'ani ya kunsa kamar yadda Allah yake fada wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru Ubangiji ta'ala yace mu muka saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abinda aka saukar musu kuma dan su yi tunani su kadaita Ubangijin su a cikin ibada don haka dai a takeice ce inna allaha auha ilayya an tawabu lalle Ubangiji subhanahu wataala ya turo mun sakon cewa ku kaskanta kawunan bayani ya gabata kaskanta kai kala biyu ne farko shine ka kaskanta kai ga gaskiya duk abinda aka fada maka na gaskiya shine alqur'ani da sunna sawa'an an fada maka ne cikin halin kana fushi ko cikin hali kana walwala kana nishadi to a matsayinka na mumini dole ka amsa wanda ya fada maka shin sama da kai ne ko kuma sa'anka ne ko kasa da kai ne in dai aka ce maka Allah ya fada ko manzansa ya fada to a matsayinka na mumini dole ka aji ra'ayinka da son zuciyarka duk cikin halin da kake ciki ka sauke kanka ka amshi wannan abinda Allah ya fada da abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya fada wannan shine ake kira da kaskanta kai ga Allah subhanahu wataala sannan kashi na biyu kaskanta kai ga bayin Allah kaskanta kai ga bayin Allah shine ka dauki cewa kowa yafi ka matsayi kai kake kasa da kowa an gane ko haka ake bukatar mumini duk matsayin da Allah ya kai ka in ma matsayi wanda yake na ilimi ko matsayi wanda yake na dukiya ko matsayi wanda yake na mulki ko wani matsayi wanda yake na alhurma da wata danganta a rayuwa ta duniya to abinda ake bukata a matsayinka na mumini ka sadda kai kar ka ga cewa kai wata tsiya ne abinda ake bukata ka ga cewa kowa yafi ka kai ke kasa da kowa kowa shi yake sama da kai idan muka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda suka mu'amalanci jama'a sahabbai yanda ɗabi'ar su da halin su yake, duk mutumin da yafi su to suna daukan shi a matsayin uba yake, za su ringa girmama shi, su ringa darjanta shi, domin girmama na gaba girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, wanda bayani ya gabata. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa cewa yana daga girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato girmama musulmi wanda yake ma'abucin hurhura. Duk mutumin da yake yafi ka, to abinda ake bukata ka dauke shi a matsayin uba. Yanda kake girmama mahaifinka kake darjanta shi, to haka ya kamata ka girmama shi. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke. Mutumin da yake kuma sa'an su, to abinda suke daukan shi, suna daukan shi matsayin dan uwa ne. Yanda suke soma kansu alkhairi, haka suke so masa. Yanda suke kima kansu sharri da mugunta, haka suke kimasa. Kuma yanda suke kaunar ƴan uwansu waɗanda suke na jini da ƴan uwansu na addini, to haka suke kaunar su. Wanda yake ƙasa da su, to abinda suke ɗaukan shi, suna ɗaukan shi a matsayin cewa wato ɗa suke ɗaukan shi. Duk wanda yake sun fi shi, sai su ɗauke shi a matsayin cewa ɗansu ne. Yanda suke tausaya ma ƴaƴansu, haka suke tausaya ma wanda yake ƙasa da su. To duk mutumin da ya kasance akan irin wannan ɗabi'a da wannan al'ada, shine ake kira da mai kaskanta kai. Wanda ya fika ka ɗauke shi a matsayin uba, sa'an ka ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwa, wanda yake ƙananka ka ɗauke shi a matsayin cewa ɗanka yake. Yanda kake tausaya ma ɗanka, kake son shi, kake ƙaunar shi, haka za ka ƙaunace shi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya yi wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa muminai wato su kaskanta kawunansu. Kenan mu kaskanta kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu kaskanta kai ga bayinsa. Sai ya ce hatta la yafkhara ahadun ala ahad, hatta anan bi ma'ana kai, ai kai la yafkhara ahadun ala ahad, dan kada wato ɗaye ma ɗan uwansa alfahari. Kaga duk wanda yake da kaskanta kai, magana alfahari ma bata taso ba. Kenan in mutum ya kaskanta kanshi, wannan kaskanta kai zai zamanto shamaki da garkuwa tsakaninka da alfahari. Duk mutumin da ya kaskanta kansa ba yanda za a iya nuna ma wani alfahari ya ce ya fi shi a wani matsayi, ko ilimi, ko dukiya, ko mulki, ko wani abu wanda yake na rayuwar duniya. Don haka ya ce hatta la yafkhara ahadun ala ahadi, dan kada ɗayanku ya ma ɗan uwansa alfahari. Domin alfahari yana ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kyama, kamar yanda yake cewa inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, duk wani mai alfahari wanda yake mai takama mai jiji da kai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaunar shi. Mafhumul mukhalafa kenan anan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kinsa, yana kyamarsa. To dan haka shine yace hatta la yafkhara ahadun ala ahad, dan kada wani ya ma dan uwansa alfahari. Sai yace kuma wala yabghiya ahadun ala ahad, kuma dan kada wani ya zalunci dan uwansa. Domin kasancewar ɗagin kai da nuna cewa kai wata tsiya ne, wannan shine zai kai mutun ya karye inda baggaba, ka ketar doka ta Ubangiji subhanahu wataala, ka ringa zaluntar jama'a. Duk wanda yake da shi da kai, to wannan zalunci riga ne a wajensa. Amma duk mutumin da ya kaskanta kansa, ya nuna cewa shi ba komai bane ba, kaga ba yanda za a yi ma wani alfahari balantana ya zalunci wani. Don haka dai a takaice, wannan hadisi yana nuna mana kaskanta kai abu ne wanda Allah ya wajabta mana da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda dalilai na Al-Qur'ani sun gabata. Ɗaya daga cikin su waqfi janahaka lil mu'mini, Ubangiji ta'ala ya ce ka kaskanta sasanninka da halayenka ga ƴan uwanka mu'mini, ma'ana kada kai ɗagin kai ga ƴan uwanka mu'mini. To dan haka anan kuma wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda shi ma iya abin da yake fa'idantar da mu. Kaskanta kai abu ne wanda Allah ya wajabta mana, tunda cewa inna allaha auha ilayya an tawabu, Allah ya yi mu wahayin cewa ku kaskanta kawunan. Kaga wannan umarni ne kai tsaye daga wajen Ubangiji subhanahu wataala izuwa gare mu cewa mu kaskanta kawunan mu. Don haka anan zamu fahimci cewa kaskanta kai ga mumini wajibi ne, abu ne wanda Ubangiji subhanahu wataala wato ya tilasta mana. Don haka kuma shi wannan kaskanta kai, kamar yanda zamu iske, sababi ne na samun ɗaukaka a rayuwa ta duniya, hakanan sababi ne na samun ɗaukaka wato a makoma kiyama. Amma bayani ya gabata, ba kowa ba za ka kaskanta ma kai illa wanda yake dan uwanka mumini, don kafiri baya halatta a matsayinka na mumini ka kaskanta kai zuwa gare shi. Shi abinda ake bukata ka nuna masa isa da kasaita, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza, kamar yadda kuma aya ta gabata Ubangiji ta'ala yake faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin الشاهد عائزتين على الكافرين جماعة الله ذي زود سو ما يمكن وإن لسك جوية هنن أبو بباية سك إرد سك بر الدين سا وبنجي تعالى ذي زود سو دك تكين سيبوكين سما سنون إساني دك آسيتا دو وإن لسك كافر چيما وبنجي سبحانه وتعالى كما ريان الله يسك فانت مزنجيا صحابة مزان الله صلى الله عليه وسلم cewa masu nuna isa ne da kasaita, wato ga duk wanda ya kafirce ma Allah, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahu ash-shahid ashidda'u 'alal kuffari, masu tsanani ne da nuna isa ga duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, amma tsakankanin su Allah ya ce ruhama'u bainahu, masu tausayin juna ne tsakankanin su. Don haka dai a takeice kenan kaskanta kai ya takaita ne ga ƴan uwanka wato mu'minai. Wa ana Abi Hurairata radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, rawahu Muslim. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma naqasat sadaqatun min mal, manzon Allah yace zakka bata taba tauye wani abu daga cikin dukiya, in ma ka dauki sadaka anan sadaka wadda take ta farilla, domin zakka Ubangiji subhanahu wataala ya ambace ta da cewa sadaka, kamar yadda yace khuz min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, da fadarsa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Don haka in aka ce sadaka, ta hada sadaka wanda take ta wajibi da sadaka wanda take ta neman lada, shine yace ma naqasat sadaqatun min mal, sadaka bata taba tauye wani abu daga cikin dukiya. Don haka misali idan kana da miliyan 2 a takeice, ka fitar da zakka ta jikka 50, domin kowace miliyan 1 iya zakkarta shine jikka 25, domin duk a jikka guda dala 5 ake fitarwa. To kana da miliyan 2, ka fitar da jikka 50, sun koma nawa kenan? Miliyan 2 ba jikka 50. To kada tunaninka na zuciya ya baka cewa dukiyarka ta rabu da kana da miliyan 2 yanzu kana da miliyan 2 ba 50, ko kuma kamar yadda alƙawarin da shaytani yake ma bawa ya nuna maka cewa in har ka cire wani abu daga cikin dukiyarka kai sadaka, to dukiyarka za ta rabu, kamar yadda Allah yake faɗa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum makthiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Don haka duk abin da zaka fitar da shi da sunan sadaka daga cikin dukiyarka, to kada kai tunanin cewa dukiya ta rabu. Wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, duk abin da mumini ya cire daga cikin dukiyarsa yayin sadaka, to Allah ya dau alƙawarin mai masa gurbe, kamar yadda yake cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, duk abinda kuka ciyar da shi na wani abu ko mun kankantar sa, to kusan da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala shike mai muku gurbe, shike mai muku gurbe. Mai gurbi anan in ma ya zamanto hissi, Ubangiji ta'ala ya ƙara buɗa maka hanyoyin samu ta inda baka zato baka tsammani, kaga dukiya tana bunƙasa, tana haɓaka, tana ƙara gaba. Ko kuma ya zamanto mai gurbi anan ya zamanto ma'anawi, irin sakamakon lada wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tana dama bayansa a gobe kiyama. Kuma kar mu manta hadisi ya gabata, mala'ika na musamman Allah ya wakilta, wanda duk idan aka wayi gari iya addu'ar da yake, ya Allah duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa saboda kai, ya Allah ka mai masa gurbi. Haka manzon Allah ya fada, yace babu daga wani yini, daga cikin dukkan wani yini na duniya, face akwai mala'iku biyu na Ubangiji subhanahu wata'ala suna saukowa. Daya daga cikin mala'ikun abinda yake fada, Allahumma a'adi munfiqan khalafa, ya Allah duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa saboda kai, ya Allah ka mai masa gurbi. Dayan ku abinda yake fada, Allahumma a'adi munsikan talafa, ya Allah duk mutumin da yake tsuke bakin aljihu baya ciyar da dukiyarsa, ya Ubangiji ka jefa asara da tabewa da halaka a cikin dukiyarsa. Haka wannan mala'ika yake addu'a. Dan haka dai anan duk abin da zai mutun zai fitar da shi daga cikin dukiyarsa da sunan sadaka, in ma sadaka ta wajibi ita ce zakka, ko sadaka ta neman lada, to ya tabbatar da cewa ba abin da ya rabu daga cikin dukiyarsa sai dai karuwa, domin Allah ya yi alƙawarin mai masa gurbin. Kuma kar mu yi tsammanin cewa mai gurbin in ka fitar da dala 10 ka yi sadaka cewa dala 10 Allah zai mai maka gurbin, a'a. Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai karamci ne, matsayinsa ya wuce haka. Idan ka fitar da dala 10 misali, ko mi misali da dala 1, idan ka fitar da dala 1 daga cikin dukiyarka, wannan dala 1 Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin linka ta su 10, daga 10 Allah zai linka ta ta koma wato 700, daga 700 Allah zai linka ta iyayen da ya ga dama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, man sha'a bil hasanati falahu ashru amsalha, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah ya ce ya cancanci kwatankwacin sa su 10. Kuma kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ikara masa yadda a cikin hadisi sahihi, wanda hadisin na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa duk Ubangiji ta'ala ya hukunta kyautatawa da muguntawa. Duk wanda yayi nihin kyautatawa, yayi kokari, yayi zartar da wannan aiki, Ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada 10, daga 10 Allah zai linka masa ya zamanto 700, daga 700 Allah zai linka masa iyayen da ya ga dama. Kuma bangaren ciyarwa, aya na cikin suratul baqara, yayin da Allah ya sanya mana misali, duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa, in ma akan abinda Allah ya wajabta masa, ko akan fuska ta neman lada, tamkar mutun ya dauki kwaya ɗaya ne ta abinci ya shuka, wannan kwaya sai ta tsirar da zangarniya 7, a kadan a cikin kowace zangarniya a samu kwaya 100. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ubangiji ta'ala ya ce misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah, kama sali habbatin, Ubangiji ta'ala ya ce kamar misalin kwaya ɗaya ce da aka shuka, an bata saba a sanabin, wannan kwaya sai ta tsirar da zangarniya 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, a cikin kowace zangarniya a kaɗan a samu kwaya 100. Sai ya ce wallahu yudaifu liman yasha, Ubangiji ta'ala na lullunka sakamakon lada ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa. To dan haka shine anan kenan, kar mu waiwaya zuwa ga alƙawarin da shaytani yake mana na cewa in har mun cire wani abu daga cikin dukiyarmu mun taimaka, to wani abu zai ragu. A haƙiƙa ba abin da yake raguwa, domin Allah ya dau alƙawarin mai gurbi. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasat sadaqatu min mal, sadaka ba ta tauye wani abu daga cikin dukiya. Sai ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza, wato Ubangiji ta'ala baya dada ma bawa wani abu a sanadiyar rangwame da yayi akan zaluncin da aka masa, in ma zaluntar shi da aka yi a karan kansa, ko a cikin dukiyarsa, ko a mutuncinsa, ko a cikin iyalinsa, ya kau da kai ya yafi, to ba abinda Allah ke kara masa illa izza, face kurjini da daukaka da daraja da matsayi. Wannan matsayi zai same shi ta fuska biyu. A farko zai samu matsayi a wajen jama'a, duk mutumin da in an cuce shi, an zalunce shi, zai kau da kai ya yafe ya yi rangwame, to wannan ba abinda zai karu a cikin zukatan jama'a, face su da kauna. Jama'a da kansu za ka ji suna yaban shi cewa ai wane mutum ne wanda yake ne rangwame, baya damuwa, duk abinda aka masa wane baya tankawa. to wannan zai ƙara san shi da ƙaunar shi a cikin zukatan jama'a. Amma duk mutumin da in an zalunce shi, an zage shi, ko an taka masa, ko an zubda masa, ya tada jijiyoyin wuya, a yi ta hayaniya, ya yi ta zage-zage cewa sai ya rama, wannan ba abin da zai ƙaru a cikin zukatan jama'a face ƙyamar shi. Amma duk mutumin da in an masa ba daidai ba, zai kauda kai ya yafi, to wannan Allah zai kimsa san shi da ƙaunar shi a cikin zukatan jama'a, zai samu ɗaukaka da kurjini. Domin duk mutumin da ya zalunce ka, ka kauda kai ka yafi, to zaka zaman tusirke shi, zai ringa girmama ka, yana darjanta ka, zai gane cewa kai mutum ne wanda yake mai matsayi. Sannan matsayi na biyu da bawa zai samu shine a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Domin kasancewar kauda kai, mutum yana kauda kai ne akan cewa neman sakamakon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wannan kuma alkawali ne na Ubangiji. Duk wanda ya yafe akan zaluncin da aka masa, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai ɗaukaka matsayinsa. Don haka yace wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Ubangiji Ta'ala baya dada ma bawa wani abu a sanadiyar rangwame da yayi ma ɗan uwansa face ɗaukaka da kurjini a wajensa. Kenan, don haka anan abinda muke so mu gane, hanya ta samun ɗaukaka a duniya da lahira shine rangwame. Rangwame yana ɗaya daga cikin hanyar da mutum yake samun ɗaukaka a wajen jama'a, kuma ya samu ɗaukaka a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Illa kasancewar anan abinda muke so mu sani, ba kowa ba zai yi maka laifi ka rangwamta masa, sai wanda an gane cewa ba ɗabi'ar shi bace, ba al'adar shi bane, ba kaman kuskure ne haka. Amma duk mutumin da ya kasance azzalimi ne din ta'adda, idan ya zalunce ka, to ba a buƙatar ka yafe masa, domin in ka yafe masa gobe ma wani zai zalunta, ko kuma ya koma zaluntar ka. Irin wannan malamai suka ce abin da ya dace kar ka yafe masa, a zartan masa da abin da ya dace don ya shiga hayyacinsa. An gane ko? Kenan, duk mutumin da ya zamanto lalatacce ne al'adar shi da ɗabi'arsa, cutar da jama'a da zaluntar su, to wannan ba a buƙatar a yafe masa a kauda kai. In yayi kamata ya yi a sakauta masa iya abin da ya cancanta, don ya zame masa wa'azi. Amma duk mutumin da an san ba ɗabi'ar shi bace ba, ba al'adar shi bace ba cutar da jama'a, to wannan idan ya yi abin da ake buƙata a yafe masa a rangumta masa. Sai ya ce wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wato mutum ɗaya bai taɓa ƙaskanta kanshi saboda Allah, face sai Allah ya ɗaukaka shi. Duk mutumin da yake son ya samu ɗaukaka a nan duniya da makoma lahira, to hanya ce ɗaya-ɗaya shine ƙaskanta kai ga Allah. Ka ƙaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ka ƙaskanta kai ga bayinsa. Ƙaskanta kai ga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda bayani ya gabata, shine ka karɓi gaskiya. Duk abin da aka faɗa maka na dokoki na shari'a, alƙur'ani da sunna, to kada ka yi girman kai ka amsa. Sawa'an an faɗa maka halin kana fushi ko halin kana cikin yarda, wanda ya faɗa maka ƙasa da kai yake, ko sa'anka ne ko sama da kai yake, ka amsa. Sannan kuma bayan Allah ka nuna cewa kowa ya fi ka, kai ke ƙasa da kowa duk matsayin da Allah ya kai ka. To idan ka kasance akan wannan hali, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai ƙara maka ɗaukaka da daraja da mutunci da kurjini a idanun jama'a a nan duniya, kuma zai ɗaukaka matsayinka a gobe kiyama. Shine yace wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wato mutum ɗaya bai taɓa ƙaskanta kai saboda Allah, face Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ɗaukaka shi. Kuma a nan abinda muke so mu fahimta, ƙaskanta kai fa ibada ne. Kar ka ƙaskanta kai don jama'a su yabe ka, ko kuma ka ƙaskanta kai saboda neman abin da ke hannun jama'a. In za ka ƙaskanta kai, ka ƙaskanta kai saboda Allah, ibada ce, ka tsarkake niyya, ka ƙaskanta kai ne saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka duk wanda ya ƙaskanta kai saboda neman yaban jama'a, ko kuma don neman abin hannun jama'a, wannan mawadaci ne. Ka ringa ƙaskanta kai don neman abin da ke hannun shi ya sa ka a jiki, to wannan baka da sakamakon ladan da ake samu na ƙaskanta kai a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, face azaba. Me yasa? Saboda ka ɗora ibada ba a mahallin da ta dace ba, ka ƙaskanta kai ne saboda wani, baka ƙaskanta kai bane ba saboda Ubangijinka. Don haka anan cayi wa ma tawada'a ahadun lillahi, mutum ɗaya ba zai taɓa ƙaskanta kai saboda Allah. Kaga da yace saboda Allah kenan, yana nuna mana ibada ce. In za mu ƙaskanta kai kenan, mu ƙaskanta kai saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba don neman tarkacen duniya a wajen wasu, kuma ba don neman yaban jama'a. mun yi ne kawai saboda Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala dan ya sa mu dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Shine yace illa rafa'ahullah, face Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya daukaka shi. Wannan hadisi abinda yake karantar da mu wato shine fadula da sakamakon da ake samu na kaskanta kai. Kenan duk mutumin da yake son ya samu daukaka a duniya ko a lahira, to hanya ce daya daya kenan ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya kaskanta kai ga bayansa. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala in kanat la'amatu min ima'il madina la ta'khudhu bi yadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa tanṭaliqu bihi haythu sha'at, rawahu al-bukhari. To wani hadisi ne a zamu iske shi gaba. Wato Abu Huraira Allah ya karra masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kanati la'amatu, wato Abu Huraira Allah ya karra masa yadda ke fada, in kanati la'amatu min ima'il madina, yace tabbas yace baiwa daga cikin bayi waɗanda suke na Madina, yace hakika ta kasance la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallama, wannan baiwa za ta zo ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ja shi ba tare da ya ce mata ina za mu ko kuma me za a yi, kawai sai ta zo ta kama hannun shi ta ja shi. Fatantaliqu bihi haythu sha'at, ta tafi inda ta ga dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a agaza mata a biya mata bukatunta. Baiwa fa daga cikin bayi waɗanda suke na Madina, baiwa za ta zo ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba ya ce da ita ba ina za mu, kuma ba zai ce da ita ba a je kiki nemi wani ko kuma a dakata ina cikin wani aiki sai na gama, haka kawai sai ta zo ta kama hannun shi ta ja shi, ta yi ta yawo da shi ta je can inda take buƙatar ya je ya kama mata aikin da take da buƙata a taimaka mata a agaza mata. Wannan shugaban halitta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya kai gaya a wajen kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A matsayinsa ne na shugaba, baiwa za ta zo ta kama hannun shi ta je inda ta ga dama da shi aikin da take buƙatar a yi mata, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi mata, ya yanke duk abin da yake ciki. To ba wanda yake matsayinsa na shugaba ba, ko kai a matsayinka wanda yake ba kowa ba, wani ya zo ya kama hannunka ya zo ya ce ba tare da ya maka bayani ba ina za mu, sai ka ringa jin haushi a cikin zuciyarka ko kuma ka kube shi. To wannan a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda Allah ya turo shi takanas domin ya karantar da al'umma, duk matsayin da Allah ya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauke wannan matsayi. Baiwa ma ba iya ba ta zo ta kama shi ba tare da ta kama hannunsa ba tare da ya bincike ta ina za mu me za a yi, ta tafi da shi inda ta ga dama abinda take buƙatar ya yi mata na aiki ya biya mata buƙatunta in ya so ya zo ya ci gaba da ayyukansa. To dan haka kasancewar, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa matsayi a duniya, kuma ya fi kowa matsayi a lahira. Me yasa? Saboda shi ne shugaban dukkan wasu masu kaskanta kai, shi ya fi kowa kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan hadisi kuma bugo da ƙari yana nuna mana, ashe ya kamata shugaba, duk wanda Allah ya bashi shugabanci, ya zamanto yana kusa da jama'a. Duk wani wanda yake da bukata ya zo ya iske ka domin a biya masa bukatun shi. Kan mudiba yanda shugaban halitta ne, amma ga yanda yake kusa da jama'a, baiwa ta zo ta kama shi ta ja shi ta tafi inda ta ga dama da shi. To amma yau shugabanni sun sanya shamaki tsakaninsu da jama'a, in kana son ganin shugaba akalla sai kai wata da watanni baka ganshi ba, takadda ma in ka rubuta kafin ta isa wajen shi, in ta isa ma kafin ya karanta ya san cewa daga hannun wane ta zo, ga kuma abubuwan da jama'a suke da bukata akwai wahala. To dan haka ana bukatar ya zamanto duk wanda Allah ya kai shi wani matsayi, to ya zamanto yana kusa da jama'a, domin duk wani wanda yake da haƙƙi wato ayi kokari a sadar masa wato da haƙƙinsa. Wannan dai yana nuna mana kenan kaskanta kai ashe ɗabi'a ce ta fiyayyun halitta, su ne manzannin Allah subhanahu wataala, kamar yanda anan shugaban halitta gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda yake kaskanta kai, wanda kuma ba mu da wani abun koyi face shi, kamar yanda Allah ya faɗa mana لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا don haka duk matsayin da Allah ya mana kenan duk wani wanda yake kaskan muna ganin cewa kaskantacce ne to wannan kada mu rena ajawalin sa duk abinda ya nemi mu masa indai muna da halin yi masa to mu yi masa kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba wulakanta mutun saboda talaucin sa ko saboda raunin sa ko saboda wani komawa da baya daga cikin al'amuran sa da mai kudi da talakka da wanda yake mai mulki da talaka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ɗaya ne game da kaskanta kai kuma sannan duk wani mai haƙƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi haƙƙin sa kuma kowa da ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ajiye shi iya matsayin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ajiye shi nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك